Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum baba ya kuma kirin ne tare da Yusuf Ali Harande da sauran abokan aiki zamu gabatar muku da shirin mu na yau Litinin kara ga watan Maris shekarar 2020 da farko ga kanin labarai.
China ta bayyana da samun karuwar wasu dake dauke da cutar coronavirus. Kafar yada labaran kasar Sudan ta Kudu ta bayyana cewa shugaban kasar yana cikin koshin lafiya. Sadaran da mafuhin shugabannin zaɓen shugaban Afghanistan ya rantsar da kansa.
To madan lakanin labaran kenan. A cikin shirinmu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta cire sarkin Kano mai martaba Muhammad Sadusi na biyu daga kujerar mulkin Kano bayan watanni da aka kwashe ana takun saka tsakanin gwamnati da sarkin.
Mun zauna da gwamna, mun zauna da sarki, mun ba su.
To ina jin murya.
Ina ganin cewa zai
yawa. To muna ganin wato tattaunawa da ainihin abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande yayi kenan da chairman na committee wato tsohon shugaba General Abdulsalam Abubakar na sulhu tsakanin masarautan Kano da kuma gwamnatin jihar Kano din. Sannan bayan haka kuma masana suna ci gaba da tattaunawa ko kuma da tofa albarkacin bakin su akan wannan labari na cire sarkin Kano mai martaba Muhammad Sanusi inda muka tattauna da Dr. Tukur Abdulkadir na jama'ar Kaduna akan yadda yake kallon wannan abu. To bayan haka shi Yusuf Aliyu Harandan zai zo mana da shirin ilimi garkuwan dan Adam sai kuma wasu ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana amma duk sai kun fara sauraron cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin kasar China ta bayyana samar da samun kadadin sabbin mutane mafi karanci da suka kamu da cutar coronavirus. Yayin da kasar Italiya kuwa da kashi daya cikin hudu na kasar aka killace su kana fasinjoji da ke jirgin shakatawa ke shirin sauka a jihar California ta nan Amurka bayan an samu waɗansu su da cutar. Hukumomin lafiya a China sun ce an samu ƙarin mutum 40 da suka kamu da cutar. Wannan shine mafi karanci da aka samu tun daga watan Janairu kafin gwamnati ta saka takunkumi akan tafiye-tafiye da taruwar jama'a a wasu yankuna da cutar ta yi kamari. Italiya dai ta fara killace mutane daga yankin nata na arewacin kasar wanda ya hada da yankin jihohin Milan da Venice. A jiya Lahadi an samu karuwar mace-mace da suka kai daga 133 zuwa 366. Kafar yada labarai ta gwamnati a Sudan ta bayyana da rahoton cewar Prime Minister kasar yana cikin koshin lafiya bayan an so a hallaka shi a wani hari da aka kai mishi a yau Litinin. Idan talabijin na kasar ya ce Abdullah Hamduk yana kan hanyarsa ta zuwa office ne lokacin da aka kaiwa kwamban motocinsa hari da bom a Khartoum a babban birnin kasar. Babu wani da ya dauki nauyin harin. Hamduk dai ya zama Prime Minister kasar ne a watan Agusta bayan cire shugaban kasa Umar al-Bashir mai mulkin kama karya bayan zanga-zanga da aka yi a fadin kasar na nuna rashin amincewa da gwamnatinsa. An dai tsare al-Bashir ne a gidan kurkuku na Koba inda aka rufe mafi akasarin masu adawa da shi kuma aka gana musu azaba. Gwamnatin Sudan ta ce za ta mika al-Bashir ga kotun hukumta manyan laifuka ta duniya don a gurfanar da shi. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da shi da abokin takararsa Abdullah Abdullah kowannensu ya gudanar da bikin rantsuwa akan a matsayin shugaban kasar a yau Litinin. Wanda hakan ya ƙara zafafa rikicin siyasa a ƙasar da haifar da wani ƙalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da Amurka ke jagoranta. An dai jinkirta bukukuwan biyu don duba damar sasanta ɓangarorin biyu da Amurka ke jagoranta a diflomasiyyance. Amma bayan wasu sa'o'i da yawa an gudanar da bukukuwan. Gani ya fara shan rantsuwa a wani biki da aka nuna a gidan talabijin kai tsaye kuma daga cikin jami'an kasashen waje da suka halarci talan taron har da ma jakadan Amurka Zalmani Khalizat da kwamandar rundunar ƙasa da ƙasa Scott Milan duk suna wajen shima shi kuwa Abdullah ya share suwar aiki ne a ofishin sa duk kuwa duk bukukuwan an nuna su a kafar talabijin na ƙasar kai tsaye an nuna su hannu da hannu a rabin talabijin
to madalla A yau ne hukumar zartarwar jihar Kano karkashin jagorancin gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje ta sanar da sauke sarkin Kano mai martaba Muhammad Sanusi na biyu akan karagar mulki bayan watanni da dama da aka kwashe ana takun saka tsakanin gwamna Ganduje da kuma mai martaba sarkin Kano to yanzu bari wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali ya ba mu takaitaccen bayani akan inda wannan dambarwar ta sabo asali
tunda farko dai abubuwa suka fara fitowa fili cewa kin suna yawo a kasa jami'an gwamnati da kusoshin ta suke cewa akwai kallon hadarin kaji tsakanin shi gwamnan Kano da kuma shi mai martaba ma'ana suna zargin mai martaba cewa kamar baya kimanta gwamnati da gwamna kamar yadda aka saba gani a yadda sarakuna suke mutunta da kuma martaba gwamnati da manufofinta da kuma jami'anta a wannan al'amari ya dinga ci gaba a ƙasa yana ruruwa har ta kai wani lokaci da kusan shekara biyu kenan ita hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta fara wani bincike game da kuɗaɗe na lalitar masarautar Kano da ake zargin shi Barabus Muhammad Sanusi na biyu ya wato ya yi yadda ya ga dama da su ko kuma ya fasalta su ba ta hanyar da ta dace ba wato wasu kuɗaɗe ne kimanin naira biliyan shida da mai martaba murjayi Ado Bayero ya bari a lalitar wato ita fadar masarautar Kano wanda kuma ake zargin cewa cikin ɗan watanni abinda bai gaza shida zuwa bakwai ba shi sarki Murabus Muhammad Sanusi ya yi watangar su to wannan ne ko kuma wannan yunkuri da hukumar rashawa ta Kano ta fara yi shine ya fara fito da zaman doya da manja fili tsakanin gwamnatin Kano da kuma mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu Marabi
Na'am to amma sautari a can baya wasu masu fashin baki suna bayyana cewa waɗannan abubuwan duka dai an bijiro da su ne tamkar dai wata siyasa ce dai kawai wani rashin jituwa ne na daban da ya shiga tsakanin shi gwamnan da kuma mai martaba sarkin wanda ya sadu ake bijirowa da waɗannan abubuwan
Yawa kamar da ka faɗa Murtala an shayo wannan batu fassara daban-daban dalilin kar ka manta Rabiu Musa Kwankwaso tsohon gwamnan Kano shine ya nada mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu Marabu wato a karagar mulki bayan sarauta wato da suwar marigayi Alhaji Ado Bayero da san Kano sai ake ganin lokacin da wannan takaddama ta kunno kai kamar ta dau salo na siyasa domin ana zargin shi kansa gwamna Kwankwaso tsohon gwamna da mukarrabansa ko magwa bayan sa na mara baya ga shi mai martaba sarkin Kano Marabu Muhammad Sanusi na biyu watakila saboda waccan alaka da ake magana cewa shi ya yi silar na kai kuma ana cikin haka sai kwatsam kakar zaben shekarar da ta gabata ta zo ta don haka abin sai ya ɗauki salo na siyasa sosai domin akwai zarguna nan da can zarge-zarge wato zarge-zarge ya shiga cewa shi kansa mai martaba sarki da zaɓe ya zo a wato sarki Marabu to yana goyon bayan ɗan takarar Kwankwasiya shi ne Abba Kinyisi.
To madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwali. To sai dai ga dukkan alamu kwamitin sasantawa na janar Abdulsalam Abubakar da yake shiga tsakanin wato gwamnatin Kano da kuma masarautar Kano ya gaza cin ma manufa tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Abdulsalam Abubakar ya tattauna da muryar Amurka bayan da ya ji wannan labari da ya kwatanta mara daɗi.
To abinda zan ce sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan labari ne mummuna muna dai fata tunda Allah ya aiko da wannan abu a farko mun roƙon ubangiji Allah ubangiji ya kawo da fitina a Kano Allah ya sa kada a samu wani tashin hankali bisa ga wannan abu da aka yi
to ana iya cewa a janar Abdulsalam akwai kwamiti da aka sa wanda yake zai daidaita zai binciki wani abu don ya kawo sulhu a tsakanin shi gwamnan jihar Kano da kuma shi sarki Sanusi wanda kowa ya san da wannan kwamiti na aka ya kama aiki gadan-gadan me za ka ce dangane da wannan aikin da kwamitin naka ya yi
to Allah Ubangiji ya ga mu iyakacin kokarin mu. Mun zauna da gwamna, mun zauna da sarki, mun zauna da gwamna tare da sarki, mun ba su shawarwari abinda mu muka ga ya kamata a yi. Kuma a ƙarshe muka bar shi gwamna da sarki su kaɗai suka zauna suka tattauna. Bayan da muka gama aikin wannan kwamiti, kuma mun ga alama hanya watakila za a samu daidaituwa amma ga abin da ya faru a ƙarshe.
To ana iya cewa kenan aikin da kwamitin ku yayi kenan bai kawo sulhu wanda har zai iya ya wanzar da zaman lafiya tsakanin su ba kenan?
To haka za mu iya cewa tunda yake dai ga abin da ya faru. Bili da haka abin da kwamiti namu yayi na don a samu zaman lafiya ya ci tura. Ya ka abin da ni na fahimci wannan magana kenan.
To me kwamitin ku ya iya fahimta dangane da wannan dambarwar a tsakanin su?
To sai ce dai rashin jituwa ya zo kuma da aikin shedanu da suka shiga cikin wannan maganganu wanda suka kawo har aka shi an zo abin da gwamnati ta yi.
To ana iya cewa kenan akwai kuma rashin amincewa daga bangaren shi gwamna kenan koko bangaren shi sarki, wani daga cikin su ya tibure akan wani abu wanda shi bai dada shi ba kenan?
To ai gwamna shi ke da wuka shi ke da nama, tunda yake shi sarki yana ƙarƙashin gwamna ne, nauyin dai abin zan ce yana hannun gwamna ne, don shi ne kamar yadda na ce mai wuka mai nama. Da yake yana da wuka yana da nama, mun dai iyakacin kokari mu daidaita su kamar yadda na ce mun ci tura kenan zan.
Janar Abdulsalam Abubakar kenan a hirarsa da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harinde. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa da muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A yau Litinin Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu gajeren zango guda uku. Wannan shine gwajin makami na biyu a mako daya da Pyongyang ta yi duk da yaki da take yi da barkewar cutar coronavirus. Koriya ta Arewa ta yi amfani da na'urorin harba makamai na roka da dama daga gabashin birnin Sondok a lardin Hamgyong ta kudu, a cewar manyan hafsan sojojin kasar ta Koriya ta kudu. Makaman sun yi tafiya a sararin samaniya na kimanin kilomita 200 da kuma mamaye murabba'in fili da ya kai kilomita 50. A wata sanarwa da ofishin shugaban kasar Koriya ta kudu ta fitar na cewa wannan gwajin ba zai wanzar da zaman lafiya ba a tsakanin asabar na Koriya. Seoul ta ce za ta ci gaba da sa ido danganin ba ta kai wani hari ba. A ƙarshe a yau Litinin ƙasar Germany ta ce kungiyar EU tana duba yiwuwar karɓar yara kusan 1,500 'yan gudun hijira da yanzu haka suke wasu sansani a Girka. Ana gudanar da wannan tattaunawar ne jin kaɗan bayan wani matsayi da aka cimma da ƙasashen da Turai a game da niyyar karɓar yaran. Wata sanarwar gwamnati ta ce muna so mu taimaka wa Girka wannan mummunan yanayi na bil'adama da ta kasance a ciki. Za mu karɓi yara kusan 1,000 zuwa 1,500 daga ƙasar ta Girka. Sanarwar ta zo ne bayan shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta gana da haɗakar sauran jam'iyyun da ke mulki a ƙasar domin tattauna matsalolin 'yan gudun hijira da annobar COVID-19. Ana dai sa ran shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan zai gana da manyan jami'an kungiyar ƙasashen Turai ta EU a Brussels a yau Litinin don tattauna matsalar 'yan gudun hijira da ke shiga ƙasar ta Turkiyya.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla, har yau dai akan batun cire sarkin Kano da gwamnatin jihar ta sanar a yau. Masana na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan wannan batu. Dr. Tukur Abdulkarim Abdulkadir malami ne a jami'ar Kaduna wanda yake cewa darajar masarautun arewacin Najeriya na ƙara durƙushewa saboda siyasa ya tattauna da abokin aikin Haruna Shehu inda yake cewa
eh wannan wani al'amari ne da ba a duma maki bane ba kusan tarihi ne yake da mai ta kanshi kuma manuriya ne ga irin kwamata na siyasa da kuma shugabanci dake da rashin shugabanci na gari dake adabar arewacin Najeriya musamman yankunan da kabilun Hausa da Fulani suka fi rinjaye a ciki saboda haka wannan kusan za a ce dama ƙarshen tika-tika ce an kawo ƙarshen shirin da a kowane bangare ya dinga yi ne har da cin wata manufa kuma ina jin ila manufar da suke so a ɗaya bangaren cimma sun cimma me ɗaya bangaren kuma zai yi baya da wannan to wannan wani al'amari ne da lokaci ne kawai zai tabbatar
Dakta kayi maganar wato tarihi ne ke maimaita kansa ko zaka dan bamu matashiya game da abin da kake nufi da haka
yawa idan ba mu manta ba masarautar Kano ko a shekarun baya lokacin da yamuwa ba mu a haife mu ba an taba ainihin ige mai martaba sarkin Kano a Sam Ahmadu Sulusi a misali a jihar Kano kenan sannan kuma a cikin arewacin Najeriya ana akwai abubuwa da yawa da ake yi wanda yake ya shafi ainihin rukuzar tsari da martabar masarauta tun lokacin mulkin soja in ba mu manta ba lokacin marigayi shugaban kasa General Sani Abacha an yi wannan an sauke babban sarki ma a lokacin sarkin musulmi gaba daya ainihin marigayi Alhaji Ibrahim da su an cire shi kuma a jamhuriyar nan ta hudu akwai lokacin da gwamnan jihar Kebbi ya tsige sarkin Gondu a wannan lokaci Almustapha Haruna Jakolo
shin me za a iya cewa yanzu kenan zai iya biyo baya na wannan mataki na Kano
eh wannan zai kara dama dan abin da ya rage na martabar da waɗannan gidajen sarautu masarautu suke da shi zai kara lalacewa zai kara daidaicewa domin mutane da yawa suna nuna ainihin kaicensu a irin yadda shugabannin kasa tun daga kan shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma ainihin masu sauran masu fada aji a kasan nan suka kasa sa baki tsoma bakin su wajen kawo mafita a cikin wannan al'amari
eh dama abinda nake so in tambaye ka na gaba kenan shin za a iya cewa magabata a arewa sun yi abin da ya kamata su yi wato na shiga tsakani ko kuma na sasantawa tun lokacin da aka fara wannan dambarwa tsakanin shi mai martaba sarkin Kano da kuma gwamnatin jihar Kano
sun kara nuna da kasan su ne dama da yawa jama'a miliyoyin mutane suna nuna kaitansu da irin rashin shugabanci kyakkyawa da ake da shi a arewaci ko ta bangaren siyasa ko ta bangaren addini da bangarori na hanyoyi da aka san arewa da shi
Dakta kayi maganar cewa wato irin wannan mataki babu abin da zai haifar wato in banda kara ko kuma rage darajar masarauta amma daga cikin dalilan da gwamnatin jihar Kano ta bayar na daukar wannan mataki shine saboda a inganta ko kuma a kare darajar ita masarautar Kano
ina ganin cewa zai wahala jama'an Najeriya su gamsu da cewa gwamnatin Kano tana yi ne domin ta kare muradun da aka san Kano da shi saboda haka ina ganin cewa in ba mu manta ba bayan da Allah ya sa shi gwamnatin jihar Kano ya samu nasara ai a gidan gwamnati an ga yadda aka dinga rusa hotunan sa da kuma sauran wasu yankuna da kuma irin maganganu da magoya bayan gwamnatin gwamnati ta yi na nuna cewa tabbas ko ba jima ko ba dade sai sun cire shi illa dai dama ko mun ci ko mun su martaban gidajen sarautu kara lalacewa suke yi sakamakon kwaɗayi da rashin martaba gidan su da suke yi wala Allah zamu iya cewa kila shi a iya cewa yana zakalkale wato amma dai yana ɗaya daga cikin waɗanda in aka kalle su aka kalli kuma irin yanayin yanda suke gudanar da shugabancin su musamman a abin da ya shafi harkar ta ilimi da kuma zamantakewa za a ce yana kusan fidda wasu yankuna na arewa kunya sakamakon yanda wasu daga cikin su su ba sa iya cewa komai
to badalla Dr. Tukur Abdulkadir kenan na jami'ar Kaduna a hirarsa da Haruna Shehu yanzu kuma wato kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu bari in koma gefe ba Yusuf Aliyu Harande wuri ya gabatar da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai
jama'a mu saurara mu da wannan yammacin litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin mu sauraro a cikin shirin namu na yau zamu ci gaba da duba haƙoƙin ƴan Najeriya ga kasar bisa tanaje-tanaje da kundin tsarin mulkin kasar ya samar barista mai nasara Kogo Ibrahim Faskari zai daura akan wani sashe dake magana akan karya dokokin kasa da kuma hukunce-hukunce dake biye da haka.
Ya tabbata duhun jahilci ya yi makauta da sa mutum tuba-tuba ya hidin ciyo-ciyo.
Saboda haka kasa tana da tanaje-tanaje sosai, shi ya sanya idan ka saba wannan tanaje-tanajen aka yi tanaje mai zafi na yanda yake za a hukunta mutum. Hukunci ne daban-daban tun daga hukuncin kisa har da zuwa hukuncin cewa an gargade ka kar ka ƙara yi. Saboda haka hukunci ne ga yanan ya danganta ga abin nan. In ka neme ka ce ai kasan nan sai ta wargaje, sai ta yi menene, sai ta biye ne, za ka rusa kasa ko za ka rusa gwamnati, to wannan hukunci na iya kawo haga ma irin na kisa a kanka. Kuma nauyi ne a gare ka a duk lokacin da ka fita wajen kasar nan, to kai wakili fa kake, kai ne shugaban kasar Najeriya a duk inda ka samu kanka, kai ne gwamnatin Najeriya a duk inda ka samu kanka, kai ne dogari ko dan sandan Najeriya ko sojan Najeriya ko jami'in tsaro na cikin kasa ko dan rahoto ko malami ko shugaban aikin lafiya ko ma dai menene, duk inda ka fita waje a matsayin wakilin Najeriya kake, ba wai kana can ne a matsayin kanka ba. Domin me ko gawa ka mutu in ba a samu izini ba, ba wanda zai daya rufe ka can, domin kai kaya ne na Najeriya. In kuma ka nemi ma ka kashe kanka, hukunci ne ana iya daure ka daure rai da rai, saboda ai kai ba dan Najeriya bane ba, kai wai kai ba dan kanka bane ba. Najeriya ita ce uwa taka, tana da yanci kanka sama da waɗanda ma suka haife ka a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Najeriya.
To wani baya ga waɗannan da ka lissafa yanzu, akwai wata kariya ta musamman da kundin tsarin mulki ta tanadar ma dan kasa?
Akwai kariya daban-daban. Kariya ta farko ita ce idan har kai wani laifi ko ina ne a duniya, to mataki na farko ba za a yi hukuntar da kai ba, za a ce dan Najeriya ne. Diplomasiya ta duniya ta buƙaci cewa a tuntuɓi ofishin jakadancin ku mafi kusa da kai a inda ka tauka wannan laifi, na ɗaya kenan. Na biyu kuma bayan nan idan a cikin ƙasa ne ka yi laifi ko kai wane ne, to doka ta ce na ɗaya a mutunta ka a matsayinka na mutum ɗin nan daidai da sashe na 34 na tsarin mulkin Najeriya. Mutunta ka da za a yi shine a neman maka wani ƙwararre ya kare ka idan har ba za ka iya kare kanka ba. Kana da zaɓi ne ko ka kare kanka ko a neman maka ƙwararre. Idan ya kasance saboda rashi na kuɗi, baka da kuɗi da za ka iya ɗaukar lauya, tun yanzu abubuwan namu saboda tsarin jari hujja ya kai mu kusan talaka lauya ya fi ƙarfin ya ɗauke shi, to idan ka zama baka iyawa, to akwai wajibci ga gwamnati dole ta ne ta neman maka wanda yake zai zo ya kare ka, ta ɗaukar maka lauya a ƙarƙashin kuɗin ta kuma ba a ƙarƙashin kuɗin ka ba. Sannan bayan nan kana da ƴanci da kuma gwamnati za ta kare ka idan aka zo aka yi maka karan tsaye akan ƴancin ɗan adam naka. Kamar yadda na bayani akwai tanaje-tanaje sashe na 33 zuwa 45 na tsarin mulkin Najeriya, sun baka dama mai yawa ta cewa ƴancin ka na ɗan adam ne ka yi abubuwa daban-daban waɗanda na zayyana a bana. To idan aka kasance an yi maka karan tsaye akan wannan ƴanci, kamar misali kawai wani ya zo ya shiga gidanka ba izininka, ko kuma kawai an zo an ce maka ai baka isa ka wuce nan ba, ko kuma waɗanda suke tare shinge su hana ku wucewa da walwala ba tare da izinin kowa ba, ana ansa kuɗin haraji a bakin hanyoyi saboda kawai zaka je ci kwadago ko kuma ci rani zuwa wani gari, ko kuma wani ya zo kawai yana kana ji kana gani ya zo kawai ya tsare ka da bindiga ya ce sai ka yi abu kaza, sai ka yi abu kaza, ko kuma waɗansu su zo su sata ko ma dai me akai maka wanda ya yi karan tsaye ga wannan tanaje-tanajen tsarin ƴancin ɗan adam naka, to kana da hurumi ƙarƙashin sashe na 46 na tsarin mulkin Najeriya ka kai wannan hukuma ɗin ƙara. Ko wane ne hukuma, tun daga shugaban ƙasa zuwa har labura, kana da ƴancin da zaka kai duk wani wanda kake zargin ya danne maka haƙƙi, kuma kana da ƴancin da za a biya ka diya ta musguna maka darajar ka ta ɗan adam, ta wulaƙanta ka ko kuma ta rike ka ko kuma ta tsare ka ba tare da irin ka ba, ba tare da haƙƙin ka ba, ba tare da kuma izini na doka ba, abinda ake kira sammaci. Bayan nan kuma tsarin mulki ya kokarin kare maka don ya baka dama ta cewa a matsayin ka na dan kasa kai kokari a tanadar maka ilimi wanda yake zai nisanta ka daga talauci, ilimi wanda yake zai baka hanya ta sana'a, ilimi wanda yake zai wayar maka da kai ya nisanta ka da jahilci, ilimi wanda yake zai bude maka ido ka san cewa ga dalilin ma da kake zauna a matsayin ka na mutum tukunna, kai kokari ka sa hannu wajen gina al'umma bunƙasasshiya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ƙarshen wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin ta kuma bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Salam
a maza da mata duk mu zan miƙewa
to ba dalla a gaishe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin saurare daga cikin sakonni da kuma saurare ka aika mana
sakonmu na farko ya fito ne daga Almodu Admo Baga yace ya kamata sarakunan gargajiya na arewacin Najeriya su fara tilastawa musulmai masu hannu da shuni cire haƙƙin Allah wato zakka daga cikin dukiyoyin su kamar yadda Allah ya wajabta sannan ayi amfani da kudaden zakkar wajen yaki da talauci da ya addabi al'umar yankin arewa sakonmu na gaba ya fito ne daga Muhammad Ahmed Usman yace ku bani dama domin in yi kira ga iyayen yaran makarantar firamare na garin Tungan Makeri da su mai da yaran su makaranta daga yau Litinin zuwa gobe Talata bayan da makarantar ta watsi sakamakon harin da 'yan bindiga suka kawo a garin sai kuma sakon da ya fito daga Shehu Adamu yace al'ummar Rijau da Magama da fatan za mu fito mu zabi dan takarar da ya cancanta a wannan zabe na cike gurbi da zai gudana a yankin namu nan da kwanaki biyar masu zuwa saboda haka mu yi amfani da Qur'anmu wajen yi wa kanmu alƙalanci daga nan sai sakon Hafiz Balarabe yace tabbas jam'iyyar APC a Najeriya ta cika duk wasu sharuɗan da ya kamata a ce jam'iyyar ta ƙara daukar darasin hada kanta waje daya domin wannan cece kucen na jagorancin jam'iyyar babu abin da zai haifar mata sai wargazata sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bilki Ango tace yau kira na ga gwamnatin jihar Zamfara ne da ta ƙara kaimi wajen tabbatar da jaddadawar zaman sulhu da masu tada kayar baya a duk lungu da sako a fadin jihar domin shakka babu akwai wasu bata gari da ke shigowa suna ci gaba da kashe mutane to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi
to yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma wannan karo a takaice
Baba a takaicen shine a yau Litinin kasar China ta bayyana da sanarwar samun adadin sabbin mutane da ke dauke da wannan cuta ta coronavirus yayin da kasar Italiya kuwa aka kashi kusan daya cikin hudu na jama'ar kasar aka killace su kana fasinjojin da ke jirgin shakatawa ke shirin saukar da wayannan bakin masu shakatawa a jihar California ta nan Amurka bayan an samu wasu daga cikin su dauke da wannan cuta kafar yada labarai ta gwamnati ta Sudan ta bayyana da cewar Prime Minister kasar yana cikin koshin lafiya bayan an so a hallaka shi a wani hari da aka kai mishi a yau Litinin gidan talabijin na kasar ya ce Abdullah Hamduk yana kan hanyar sa ta zuwa office ne lokacin da aka kai mishi harin na wani bomb Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da shi da abokin hamayyarsa Abdullah Abdullah kowannen su ya gudanar da bikin rantsar da kansa a matsayin shugaban kasar a yau Litinin wanda hakan ya kara zafafa rikici na siyasa a kasar da haifar da wani kalubale ga yunkurin kawo zaman lafiya da Amurka ke jagoranta
masu sauraro kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin mu na la'asariya da sai kuma a can dare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku tofa albarkacin bakinku akan dambar wadda ke faruwa a jihar Kano yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki da kuma Julie Gresham wacce ta shirya ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariya wato Mr. Jonathan Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima amma kuma a dakaci tawagar shirin yau da gobe shirin matasa